Me sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da LFM Muryar Zamani dauke da wani al'amari dake da alaka da yanda kowa ya kwane tashi a nan jihar Kano yake da sanin cewar matsalar kwacen waya da wuka ko kuma da wasu makamai har ma a wasu lokutan idan an kwata kaga an hallaka mutum take ci gaba da yawaita a tsakanin al'umma wanda duk wanda yake bibiyar kafafen yada labarai yana da masaniyar yanda ko a cikin makon da ya gabata akalla mutane 2 zuwa 3 ko ma 5 a iya cewa su ne ma waɗanda suka fita kafafen yada labarai wanda sanadiyar kwace musu waya suka rasa ransu kuma koda a wannan tasha ta mutadala mai albarka da wannan shiri namu na yan zazu duk mai bibiya yana da labarin yadda ake samun irin waɗannan matsaloli daban-daban waɗanda suke ta ci gaba da kamari a wannan jiha tamu ake ta kuma fadi tashi dan ganin yanda za a dakile shi kama daga kan mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki har ma da mu kanmu wato ainihin ma'aikatan yada labarai domin ganin dai an gudu tare an kuma tsira tare a wannan gaba ne kungiyoyin kare haƙƙin dan adam musamman ta Human Rights Foundation of Nigeria take ganin akwai wata mafita ko kuma ince akwai wani sabon lale wanda idan aka kada shi suna ganin akwai wato ainihin nasara ko kuma dakile wannan matsala ta kwacen waya da wuka har ma a hallaka mutum hakan yasa yanzu haka zan sada mai sauraro da shugaban wannan kungiya domin jin ina wannan dabara take ko kuma ya suke ganin zai a matsayin su na kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin kai mai sauraro zai so iji suna a matakin farko
to sunana Alhaji Muhammadu Bello Abdullahi gadan kaya shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin kai ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria
ga wannan al'amari ina kuke ganin mafita ko kuma ya kuke ganin za a dakile wannan matsala
to alhamdulillah mai sauraro kamar yanda ka sani a da can wannan abu ya fito ya zama ruwan dare ya fuma ruwan dare tunda a lokacin abin ya zama rampant kamar yanda Bature yake fada lungu da sako da sarari da duhu da boye dukkan zaka ji ana kwacen waya a bakin danja ma zai kaga an kwace wayan mutum kuma wanda ya kwacen wayan nan ana ganin sa amma ba za a iya masa wani abu ba ko kuma ya fita da gudu ya zara makami sai ga abin ya gagari kundila to muna mu abin da muke ganin wannan abin muna yaba wa yan sanda tunda farkon abin nan sun yi iya mutuka kokarin su kuma abin ya zo ya lafa ko a lokacin ma mu ce abin ya mutu aka yi zana'iza to amma yanzu wani tudu wani gangare ko kuma fatalwa ce ta fito to sai muka ga gashi abin yanzu ya fara zama ruwan daren kamar yanda yake a da mun yi maganganu akai to a yanzu ma za mu sake maganganu akai kamar abin da yasa nace za mu sake maganganu akai a da lokacin an ce duk wanda ya cire allura ko reza ko wani abu ko karamar kwalba in dai har ya tsare wani ya kwaci abinsa to ya zama fashi da makami to amma wani tudu wani gangare yanzu sai mu ga cewa ana abin nan amma kuma yaran nan an kai su ba sa dadewa sai a gan sun sake fitowa suna yawo a cikin gari to ba mu san meye matsalar ba ba mu san daga ina matsalar take faruwa ba shin daga jami'an tsaron ne su yan sanda ko ku a'a daga su alƙalan ne kotuna ko ku a'a ta ina gizo yake wannan sakan to mu abin da zamu yi kira kai shine a yanzu mu ma mun daura damara mun zage mun nade kafan wando mun dage kafan wandon mu in Allah ya da duk inda muka ji an ce an yi wannan abun kuma in dai har an kama su wanda suka yi wannan abun to fa za mu fara sa ido kuma muna bibiyan wannan abun tun daga ofishin yan sanda har ya zuwa inda za su gama bincike har ya zuwa inda za su tura kotu har kotun a je a fara shari'a har a ga in an je ma karshen shari'an za mu bibiyi wannan abun mu tabbatar cewa waɗannan masu aikata wannan abun an hukunta su mafi haushi mafi takaici shine wai yanzu a yan adaidaita sahu ma wai a cikin su ana samun bata gari ka hau adaidaita sahu kana ganin fasinja ne amma su makure ka su kwace maka kuɗi su kwace maka waya kuma da adaidaita sahun nasu suke yawo wannan hali mun zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda da ana gani suna tafiya akan babur mai taya biyu wanda ake ce musu yan sungume, kana cikin tafiya ko kana cikin buga waya kawai a zo a warce su ja babur su gudu ba za a kama su ba. To yanzu abu ya zama ma wannan abin kamar ya zama kauyanci, yanzu kana cikin lungun kuma baka isa ka fito da waya ka mai tsada kana yawo ko kana bugawa ko kana ma, ko kana ansa waya ko kana wani abokinka waya ko iyalinka, yanzu zaka ji an kawo maka attack, an zo an ce ka bada wannan wayar ko kuma a bakin ranka.
Ka yi maganar mutum ya fito da makami wata tun daga kan allura ko karamar kwalba ko wani akureza ya karbi waya ko ya kaci kuɗi, kai maganar fashi da makami, shin kana so ka ce ko kuma kana ganin su ma wannan abin da suke fashi da makami ne?
Fashi da makami ne tunda a bara shi kakakin commissioner yan sanda, commissioner yan sandan ma wancan da yace ya ce duk wanda ya rike wani abu har yayi barazana ya kwaci wani abu to wannan abin ya zama fashi da makami. To muna so a dabbaka wannan dokan, kuma ma za mu je majalisa ta jihar Kano da ta kasa baki ɗaya, dole ne tunda abin ba a Kano kawai ake ba amma a Kano ya fi kamari, tunda duk inda yawan jama'a yake to anan aka fi samun aikata laifuffuka masu yawa da mugayen laifuffuka. Saboda haka mu za mu yi wannan kokarin insha Allah, kuma kamar yadda na faɗa a baya za mu bi wannan diddigin abin. Duk wanda
aka ga kokari za ku yi a majalisa,
kokarin da shine za mu rubuta a rubuce, kuma mu je mu gaya wa shi shugaban majalisa cewa lalle a shigar da kuduri a tabbatar da shi a sa hannu cewa duk wanda aka kama wannan abin ruwa bata sha ba.
Ruwa bata sha ba kamar yaya?
Yo, ruwa bata sha ba shine kamar a ce in an yi abin dandanan kuma an yanke abin, ko kuma an yi musu tara a ce mai wanda ba mai tsanani ba, dandanan kaga an fito yaro ya fito kuma watakila wanda suka abin nan ya je ya sake masa barazanar ma sai ya kashe shi.
To shi laifin fashi da makamin idan an tume su da shi kana ganin shine yafi dacewa da su?
Wannan shine babban abin da ya kamata, saboda ya zama izina a wajen waɗannan samari da wasu ma da tawa masu yin wannan abun. Shine muke kira in Allah da in dai aka ga cewa ana musu kamar yadda ake wa masu fyaɗin nan, to in Allah da za a ga abun ya fara sassaukowa kwanan nan.
To da fatan dai Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan matsala, kuma waɗanda abin ya shafa masu ruwa da tsaki za a ci gaba da haɗa ƙarfi da ƙarfe domin daƙile matsalar ta yadda za a gudu tare a tsira tare, duba da yadda wannan matsala take ci gaba da kamari a nan jihar Kano da ma sauran gurare daban-daban, a tare mutum a yi masa wato ainihin kwace da wuka, wanda kamar yadda muka ji wannan kungiya ta kare haƙƙin ɗan adam take roƙo da kira ko kuma bada shawara da cewa duk wanda aka samu da irin wannan laifi kamata yayi a tuhume shi da laifin fashi da makami, wanda suke ganin hakan shine yafi dacewa da shi, domin dai a wasu lokutan ma wasu ƴan fashin in sun karɓi abin mutum ba sa yi masa rauni ko kuma ba sa hallaka shi, amma a yayin da su kuma mafi yawan masu kwacen wayar idan sun kwata kuma suke yi wa mutum rauni kuma ko kuma ma a ce su raba shi da ransa, wanda hakan suna ganin al'amari ne da daidai da fashi da makami, don haka suke ganin da shi ya kamata a rinka tuhuma su maimakon irin laifukan da ake tuhuma su da shi, wanda in an je za a samu damar beli ko kuma a ce a yi tara ko kuma ɗan gajeren ɗauri ƙarshe abin ya ƙare da wuri su da kuma su ci gaba da abin da suke yi. Fatan mu dai kowa ya duba ɓangaren sa ya abin da ya dace, domin dai a daƙile wannan matsala a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 Dal FM, muryar zamani.